إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A yau Alhamis 2 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai albarka, majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, da yau za mu tashi daga kan aya ta 88. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم. الله تعالى يكي شوى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Waɗanda suka kafirce kuma suka kange, suka hana bin hanyar Allah, zidnahum azaban, za mu ƙara musu wata azaba, fawqal azabi, sama da wannan azabar da suke ciki, bima kanu yufsidun, saboda abinda suka kasance suna yi na ɓarna. Wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim. Kuma ka tuna ranar da za mu tasarwa kowace al'umma mai mata shaida daga jinsinsu. Waji'na bika shahidan ala ha'ula, kuma muka zo da kai kana mai shaida ga waɗannan, wato al'ummarka. Wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, kuma mun saukar maka da littafi wanda yake kunshe da bayanin kowane abu. Wahudan, kuma yake shiriya, wa rahmatan, yake rahama, wa bushra, yake bushara, lil muslimina, ga waɗanda suke musulmi. Ubangiji ta'ala yana gaya mana sakamakon waɗanda suka yi kafirci, sannan kuma suka hana wasu su bi hanyar Allah, cewa wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, yana daga cikin abinda Allah ta'ala yakan rubanya azaba saboda shi. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah, waɗanda suka kafirta sannan kuma suka hana bin hanyar Allah. Saboda haka laifukan su guda biyu manya manya, laifi na kafirci, sun butulcewa Allah, sun kafircewa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na gaskiya, wannan bai ishe su ba, sun hana kuma bin hanyar Allah. wato suna kokarin su ga dukkan wani wanda zai musulunta sun hana shi musulunta, ko ta hanyar barazana su tsoratar da shi, ko kuma ta hanyar su kwadaitar da shi wani abin duniya da zai bi su a kan sa ya bar musuluncin, ko kuma ta hanyar su rika bata musuluncin suna jingina masa abin da ba gaskiya ba, su rika bata sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna jingina masa abin da ba gaskiya ba. Kafirai a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun yi wannan, bayan su karan kansu sun kafirta sun kiyarda su bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kan abin da ya zo da shi, wannan bai ishe su ba har sai da suka rika wato tsayawa su ga cewa dukkan wani wanda ma yake so ya musulunta ba su bar shi ya musulunta ba, sukan aika samari ko wasu magoya bayansu su je bakin gari a tsaya dukkan wani wanda zai shigo bako kafin ma ya shigo ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wa sallama, a tare shi a gaya masa cewa to idan ka shiga garin nan akwai wani yana nan wanda ya bayyana a cikin a kwanakin nan, ɗaya ne daga cikinmu amma kuma yana da awar cewa shi annabi ne an masa wahayi, kada ka yadda da shi koda ya kira ka zuwa ga abin da yake kiran mutane zuwa gare shi, kada ka yadda ka bi addininsa, kada ka amince da shi domin matsafi ne ko mawaki ne ko su ce abin da boka ne ko bai taɓin hankali, wato za su rika ɓata sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama tun ma kafin baƙo ya shigo gari, tun ma kafin ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin da Amir ibn Tufail ad-Dausi ya zo zai musulunta haka suka yi masa. Abu Dharr al-Ghifari lokacin da ya zo yana binciken ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka ya ga tashin hankali suka rika razana shi, saboda haka wannan yana daga cikin abin da suka rika amfani da shi wajen su ga cewa sun hana mutane su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama su bi abin da ya zo da shi na gaskiya, wanda kuma wannan abu ne wanda ba zai gushe ba, makiya Allah suna amfani da shi wajen su hana mutane gane addinin musulunci, kokarin yabawa addinin musulunci wasu abubuwa ko wasu sifofi ko wasu aikace-aikace wanda ba aikinsa ba, a jefi musulunci da ta'adda, kiran shi addinin ta'addanci ne ko addini na 'yan ta'adda, ko a ce addini ne na mutanen ƙauye, mutanen sahara, ko a ce tunani ne na al-qurunul wusta, zamanin da can kafin a samu wayewa, haka za ka yi ta jin kalmomi daban-daban da ake faɗa domin a ɓata musulunci. To shine Allah ta'ala yake ba da labarin irin azabar da ya tanada ga waɗanda suke irin wannan aiki, ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah, waɗanda suka kafirce wato a karan kansu, wa saddu an sabilillah, sannan kuma suka kange suka hana wasu bin tafarkin Allah, zidnahum azaban fawqa al'azabi, za mu ƙara musu azaba kan azaba, wato akwai azabar su ta kafirci wanda wannan daman aje take, tunda har suka kafirta to akwai azabar da Allah ta'ala ya tanadar wa waɗanda suka kafirce suka butulci, to banda wannan kuma za mu ƙara musu wata azabar, ita ce azabar saddu an sabilillah, laifi biyu Allah ya faɗa, saboda haka azabar sai ta ruɓanya ta zama biyu, laifinsu na farko kafaru, laifinsu na biyu saddu an sabilillah, saboda haka sai azabar ma ta zama guda biyu, zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun, saboda abinda suka kasance suna yi na barna, wato wannan yana nuna maka cewa yadda aljanna ko sakamako na ubangiji yake hawa-hawa, wani yafi wani wani yafi wani, to haka ita ma azaba take, ba wai duka wanda ya cancanci azaba ba, koda kuwa kafiri ne za a yi musu azaba iri daya, a'a su ma darakat ne, kamar yadda aljanna take darajat wa likullin darajatun mimma amilu, to haka nan su ma suke darakat, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira, saboda haka su ma azabar tawani ta dare tawani tawani ta dare tawani gurgurdan yadda mutun yayi kafirci. Wannan Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Tariqul Hijratayn yayi magana akan kashe-kashen wato kafirai da kuma waɗanda suka fi kowa shiga cikin tsananin azaba ranar gobe kiyama. Yace ana kausasa azaba ga kafirai, bayan azabar kafirci akan kausasa ga wasu saboda wasu abubuwa guda uku, ko dai saboda aqidar da suke da ita kafirci, aqida ce wacce ta kai matuƙa wajen muni, kamar aqidar waɗanda gaba ɗaya ma ba su yarda akwai Allah ba, ba su yarda akwai mahalicci ba, ba su yarda da cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci duniya kuma shi ne yake gudanar da ita ba, ba su yi imani da samuwarsa ba, ba su yi imani da samuwar mala'iku ba, ba su yi imani da manzanni ba, ba su yi imani da ranar lahira ba. To waɗannan babu shakka kafircinsu yana da tsanani kwarai da gaske. Waɗannan za ka ga cewa hatta malamai, malaman fiqhu suna cewa irin waɗannan da suke da irin wannan aqida, waɗanda su ne al-mu'attila ad-dahriya, waɗanda ba su yarda da akwai mai samarwa ko mai kashewa ba, ba su yarda akwai Allah ba, suna cewa ma yulikuna illa dahar, ba wanda yake tafiyar da mu sai dadewa, dadewa ce kawai take sawa a mu mutu, amma ba wai Allah ne yake kashe mu ba, ba su yarda da wannan ba. To a ka'ida ta malamai suna cewa waɗannan ko in aka same su babu maganar ma jizya, wato a karɓi wata jizya a gurinsu, ko kuma a ciyan kansu, ko a auri matansu, waɗannan babu wannan wato sassaucin tsakaninsu da waɗanda suka yi imani da Allah da samuwarsa, saboda kafircinsu kafirci ne mai tsanani. Akwai jiha ta biyu, wato ɓangare na biyu, da shi ma kafirci yakan yi kauri ya yi tsanani, azabarsa ta zama taruɓanya, wato mutumin da zai zama ya san Allah, ya fahimci gaskiya, ya fahimci gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma duk da haka ya tibiri, ya tirje, yayi taurin kai, yayi tsaurin kai, yayi imani, kamar irin yadda Yahudawa suke, kamar Allah ta'ala ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sun san gaskiyarsa kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu, wato yadda suka san ƴaƴan cikinsu haka suka san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba wanda zai ce ya haifi da amma bai san shi ba. Saboda haka illa iyaka dai gaskiyar ce ba sa so, inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, suna dai boye gaskiyar ne su take ta su danne ta alhalin sun sani, shi yasa suka zama al-maghdubu alaihim, waɗanda Allah ya yi masu fushi. Wato bayan batan nasu akwai bata na fushi, shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi ghadabin ala ghadab, fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin, saboda fushi biyu, ga fushi na cewa suna kafirci, ga kuma fushi na cewa sun san gaskiya amma sun ƙi aiki da ita. To babu shakka waɗannan kafircinsu yana da tsanani sosai, shine irin kafircin Fir'auna da mutanensa, bayan ya ga gaskiya, ya ga hujja karara, Annabi Musa ya nuna masa hujjoji da mu'jizozi daban-daban, amma duk da haka sai ya butulce, ya ki yadda. Allah ta'ala ya ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum, suna jayayya suna musu da hujjojin da Annabi Musa alaihi salam ya zo da su, amma kuma zukatansu sun tabbatar da cewa haka ne. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura, Annabi Musa ya dube shi yace ka san wannan abin, babu wanda ya saukar da wannan ayoyin da wannan da'awar da nazo maka da ita, illa rabbus samawati wal ard, sai ubangijin sammai da ƙasa shi ya zo da shi ya saukar da wannan, hujjoji ne karara. Annabi Musa yake gaya masa ka sani, kawai dai halakakki ne kai Fir'auna. Saboda haka waɗannan kafircinsu yana da tsanani, shi yasa Ubangiji ta'ala yake gaya mana sakamakonsu, annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Allah ta'ala ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya, wuta ce ake bujiro musu da ita, wato ake azabta su da ita safe da yamma, wato tunda tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halakar da su a cikin ruwa, to bayan halaka ta cikin ruwa kuma wuta ce take bibiyar su ba dare ba rana, yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya, sannan Allah ce ranar da alkiyama kuma za ta tashi, Allah ce adkhulu ala fir'auna ashaddal azab, ku shigar da jama'ar fir'auna mafi tsananin azaba, wato ba a shigar da su cikin azaba ba, ashaddal azab, saboda me? Saboda kufruhum kufru inadin, kafirci ne na sun sani, sun san gaskiya amma suka taki suka kiyarda da ita. To idan har Allah ta'ala yana gaya mana cewa su kansu mabiya fir'auna din jama'arsa, Allah ta'ala yana cewa a shigar da su ashaddal azab, to ina ga shi fir'aunan kansa, babu shakka shi tashin sai ta dara tasu, shi yasa aka zo shiga ma shi ne a gaba, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar fa bi'sal wirdul mawrud, Allah ce shi zai wuce gaba, shi ne zagora, sai ya fara shiga tashi sannan sauransu shiga. To kaga wannan shi ma kafirci ne wanda yana da tsanani, wanda a dalilin sa Ubangiji ta'ala yakan tsananta azaba. Kafircin irin su Abu Jahal, irin su Umayyah ibn Abi Salt wanda ake cewa amana shairuhu wa kafara qalbuhu, waƙe-waƙen sa da ya rika yi kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk waƙe-waƙen da suke nuna tauhidi suke nuna ya fahimci Allah ɗaya ya kamata a bautawa, suke nuna cewa ya fahimci gumaka ba abun bauta bane, ya fahimci shirban banza ne, yana waƙe-waƙe irin wannan, ana kiran su as-sabi'a, wato wanda suka karkacewa addinin iyayensu, haka aka kiran su kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kafin bayyanarsa. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yayin kira zuwa ga tauhidi, sai shi wannan mutum wanda a da can shi ma abinda yake kira zuwa gare shi kenan, sai ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa irin abinda shi ma yake faɗa ne tun kafin wahayi, cewa bautar gumaka ba gaskiya bace, bautar Allah shi kadai wanda shi ne abinda ya kamata. To amma yana zaton cewa saboda ya shiga cikin kasashe na Larabawa, irin su ya shiga irin kasar Sham, ya haɗu da Kiristoci, ya ji wasu abubuwa na littattafan da Allah ta'ala ya saukar, ya samu bayanin cewa Allah ta'ala zai aiko da wani annabi a cikin al'ummar Larabawa, sai yake zaton cewa ko shi din ne za a aiko. To ganin cewa ba aiko shi ba, sai hasada ta kama shi ta ci karfinsa har ta sa ya kafirce, wanda zai nuna maka wato mugun dafin da hasada take da shi. Hasada ba inda ba ta ja mutum ya fada ramin halaka. Saboda haka wannan kafircinsa ba karamin kafirci ba, saboda kafirci ne na inat, ya san gaskiya amma ya sa kafa ya take. Akwai kuma kafirci wato wanda shi ba yana da tsauri, shi ne wanda ayat ta zo da shi, shi ne bayan mutum ya kafirce kuma ya yi ta sa'ayi, ya yi ta kara kaina, yana kai kawo ya ga cewa ya bici hasken Allah, ya bici hasken gaskiya, ya hana mutane wato shiga addinin musulunci. To waɗannan ɓangarori guda uku, kowane ɓangare kafirci ne wanda yake mai tsanani, mai tsauri, wani zai hada duka uku, wani zai zama ta ɓangare biyu ne, wani kuma ta ɓangare ɗaya, amma dukkaninsu azabarsu sai ta ɗara azabar wanda shi dai kawai ya tashi ya samu kansa cikin kafiran, saboda haka shi ma yana addinin kafircin, ko kuma ana an yaudare shi, an ruɗe shi, an nuna masa cewa abin da yake daidai ne, saboda haka yana kansa. Amma kuma zaka same shi yana zaune da musulmi lafiya, baya cutar da muminai, baya cutar da su, to wannan babu shakka azabarsa ba za ta kai na waɗancan ba. Ko baka same shi watakila ya yi imani da cewa akwai Allah, kuma Allah ɗaya ne, ko ya yi imani da cewa akwai Allah, akwai mala'iku, akwai ranar lahira, ya yi imani da jinsin littattafai, ko da bai imani da Alkur'ani ba, ya yi imani da littattafan da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi imani da jinsin manzanni, ko da bai yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba, amma ya yi imani da dukkan annabawan da suka gabace shi. To wannan babu shakka azabarsa, duk da ya kafirce azabarsa ba za ta kai azabar waɗancan ba. shi yasa wato malamai suke cewa shi kansa a kafircin hawa-hawa ne. Akwai magana da Imam Az-Zahabi yayi a cikin Sayar Alamin Nubala lokacin da yake tarjamar Bishr ibn Giyat al-Mirrisi, wanda ya daga cikin shuwagabannin bid'a ta i'tizal, bid'ar mu'tazilanci, bid'a ta mu'tazilanci. Sai yake cewa bayan ya kakkawo maganganun da malamai suka yi akan shi Bishr ibn Giyat al-Mirrisi, mu'tazila kungiya ce a cikin musulunci, a cikin musulmi, kuma su ma sun yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, sun yadda da Qur'ani, sun yadda da shika-shikan musulunci, illa iyaka wajen irin yadda suke sifanta Ubangiji, ko suke kora wasu sifofin Ubangiji, suke cewa Ubangiji bai sifantu da wata sifa ba, ko suke cewa Al-Qur'ani makhluk, wato halittacce ne, halittarsa haka kamar sauran halitta, da sauran manya-manyan bid'o'i da suka shigo da su a addini. Yasa wasu malamai har suka tsananta game da sha'aninsu, har ma wasu ce wato wanda man kala Al-Qur'anu makhluk fa huwa kafir, wanda zai ce Al-Qur'ani halittacce ne to kafiri ne, kamar maganganun su Imam Ahmad. To shine shi Al-Imam Az-Zahabi bayan ya kawo maganar malamai akan Bishr al-Mirrisi, sai yake wata magana, yake cewa man kuffira bi bid'atin wa in jallat laysa huwa mithla al-kafir al-asli wala al-yahudi wala al-majusi, yace wanda girman bid'arsa ta sa ya kafirta, ko aka kafirta saboda girman bid'arsa, yake cewa to ba za a taba daidaita shi da kafir, da kafiri na asali ba, wato original din kafiri, ko kuma ba yahudi ko ba majusi, yace ba za a daidaita wannan da wancan ba. Kamar irin maganganun da malamai suka faɗa kan Dahab ibn Safwan misali, ko shi Bishr al-Mirrisi, ko Al-Ja'd ibn Dirham, wanda asalin su suna azumi, suna sallah, suna duk suna abubuwan da musulmi suke yi, sai dai sun zo da wasu ingima-ingiman bid'o'i manya-manya da malamai ba za su iya jure musu ba, kuma suka zama ru'us, wato suka zama shugabanni a cikin harkar wannan bid'a din. To har ta kai wasu malamai sun jefa musu kalmar kafirci. Shi ne Zahabi yake cewa waɗannan koda an ce wa mutum saboda bid'arsa kafiri ne, amma yana sallah, yana azumi, to ba zai zama daidai kafircinsa, ba zai zama daidai da kafircin kafirin da yake gangariyar kafiri ba. Kafiri tantagariya na asali 100%, ko ba yahudi ko ba majusi. Yake aballahu an yaj'ala man amana billahi ورسوله واليوم الآخر وصاب وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر بالله ونبذ الشرائع وكفر. يكي تشيوا بزيوبا الله تعالى يسنيا وان دي إيماني دا الله يا إيماني دا منزان الله يا إيماني دا الله هرا yayi sallah, yayi azumi, yayi hajji, yayi zakka, ko da ko yayi manya-manyan bid'o'i, ya bace, ya zama dan bid'a, ba zai taba zama daidai da man anadar rasula, wanda ya ja da manzon Allah, yace bai yadda da manzancinsa ba, ya bauta wa gunki, ko yayi watsi da dukkan wata shari'a da Allah ta'ala ya saukar, ya kafirce, yace Allah ta'ala ba zai hada wannan ya zama daidai da wannan ba. Sai Zahabi ya ce walakin nabrau ila Allah min albida'i wa ahliha, sai dai ba ruwanmu da bid'a, muna barranta zuwa ga Allah daga dukkan wata bid'a da mazowa bid'a. Saboda haka shi kansa kafirci hawa-hawa ne, kamar yadda imani yake hawa-hawa, na wani ya dala na wani, wani na wani ya dala na wani, to haka shi ma kafircin yake hauhawa. Saboda haka tunda kafircin zai hauhawa, to dole ne kuma sakamakon shi ma zai zama daban-daban, wanda kafircin shi ya fi tsanani, to sakamakonsa ya fi tsanani. Ubangiji ta'ala ya ce zai musu wannan zidnahum azaban fawqa al'azabi, sai ce bima kanu yufsidun, saboda abinda suke yi na barna. Wannan ta nuna cewa barnar da suke yi ba wai ta tsaya, abinda suke yi ba ya tsaya a kansu ba, a suna yin barna wacce take tana shafar jama'a tana shafar al'umma kamar yadda Allah ya sifanta kafirai wahum yanhauna anhu wa yanauna an suna hana mutane su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su bi qur'ani a lokacin kuma wayan auna anhu su ma suna kara janye jikin su wa in yuhlikuna illa anfusahum wa yashurun ba wasu suke halakawa ba face kansu ba su san da haka bane saboda haka ubangiji ta'ala yake ga mana kowa akwai irin yadda zai rubanya masa azaba wa likullin da'if yace qala likullin da'if walakin la ta'lamun likullin da'if kowa za a rubanya masa gurgurdan irin laifinsa walakin la ta'lamun ba ku dai sani bane ku shi yasa kuke ta wannan fagamiya abdullahi dan mas'ud akwai ruwayoyi da yawa da suka zo daga wajensa na cewa zidahu ma'azaban fawqa al'azabi ce za mu kara musu azaba akan azaba ce karin azabar da za a yi yana cewa za a kara musu azabar wasu kunamu ne waɗanda fiƙoƙinsu fiƙoƙin wato kunamar kan nakhlit tiwal kamar dogon dabino wato haƙoransu da za su rika sara da shi kamar ka ce wani dogon dabino ne kaga kenan wannan gaba ɗaya za su haɗe arne sannan ubangiji ya ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhi min anfusihim Allah ya sake maimaita wannan jumla saboda hadafin da zai yi akan ta waji'na bika shahidan ala haula a can ba ai wannan hadafi ba anan za ai wannan hadafi sai ubangiji ta'ala ya sake maimaita wannan jumla wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim ranar da zamu tayarwa da kowace al'umma bai mata shaida min anfusihim daga jinsinsu wato daga cikinsu annaba wanda Allah ta'ala ya tura wa kowace al'umma ta ce wali kulli qaumin had ubangiji ya aika ma kowace al'umma mai shiryar da ita wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ubangiji ce ba wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikinta to wannan masu gargadin wannan masu shiryarwar su za su bada shaida akan kowace al'umma waji'na bika shahidan ala haula muka zo kai shaida ga waɗannan suwa waɗannan da suka kafirce maka ala haula fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ce wa in yakfur biha haula'i suwa ake magana sune waɗanda suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummarsa to Allah zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shaida akan su kamar yadda yake cewa a cikin suratul nisa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ya al'amarin zai kasance yayin da zamu zo ma da kowace al'umma da mai mata shaida muka zo da kai kai shaida ga waɗannan hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisi Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ka karanta min alqur'ani ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzil zan karanta maka qur'ani bayan kai aka saukar alqur'ani to kai kake karantar da mu alqur'ani kuma yanzu a ce ka ce in karanta maka yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun daga wani saboda haka sai ya karanta masa suratul nisa lokacin da yazo kan wannan ayar kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud ce sai naga hawaye suna zuba daga idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace hasbuka ce ya isa kaga ba ce sadaqallahu alazim ba ce hasbuka yace ya isa kana wannan hawaye ne na rahama hawaye ne na tausayi saboda yana tuna sanda zai tsaya gaba ga ubangiji yana gaya wa ubangiji cewa ya isan musu da sako amma sun tubire inda yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya so ne ba ɗaya daga cikin al'ummarsa da zai tafuta inda yadda yake so ne dukkan wani wanda Allah ta'ala ya halitta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna zai ba ma ummatul ijaba ba hatta ummatul da'awa gaba ɗaya ba ma wanda suka ce mun yadda kai manzo bane daga Allah suka yi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba su kadai ba dukkan wasanzuwa wanda suka tsinci kansu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a ce kowa ya tafi aljanna yana cewa misali na da ku kamar misalin wanda ya kunna fitila ne irin wannan kwari masu fada cikin wuta suna zuwa suna kai farmaki suna yana kwade su suna yana kore su suna amma duk da haka sai kaga wasu ta fadawa suna ta fada yace to haka nake da ku a cikin haka nake da ku ina ta kokarin in kare ku kar ku fada wuta amma duk da haka wasu ba za su ci ba sai sun fada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk batun sa ci al'ummarsa shi yasa Allah ta'ala ya goranta mana irin wannan baiwa da ya mana taqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ce wani manzo ya zo muku daga jinsu azizun 'alayhi ma 'anittum duk abinda zai wahalar da ku yana masa girma duk abinda za ku sha wahala akan sa baya su cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma kulli salah ba dan ka in matsawa al'ummata ba da sai in ce kowace sallah za su yi aswaki inna hadha la waqtaha laula an ashqa ala ummati lokacin da ya fito bayan sallar bayan lokacin da ya fito sallar isha'i dare ya tsala yace to wannan shine lokacin da ya fi kamata a yi sallar isha'i amma bana so in tsananta al'ummata ما قير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما هكا عائشة رضي الله تعالى عنها توسف تاشي تبا أتأوى باشي زابا أبو بيوبا قاونا من سوكي قاونا يا أبو سوكي إلا اختار أيسرهما سيازا أبوان دي فسوكي ما لم يكن إثما ما تقربي زملي فيبا saboda haka haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake rahimun bi hadhihi al-umma ina ce ana rahmatun muhdat ni ce ni ne rahmat da Allah ya kyauta da ita ga al'umma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sabban sa da suka ga yadda kafirai suka rika nuna masa kiyayya da tsangwama da cutarwa suka ce ya rasulullahi ba za ka yi addu'a ba Allah ya halaka su ba za ka yi addu'a Allah ya halaka su ba ba za ka la'ance su ba yace inni lam ub'at la'anan wa innama bu'istu rahma ce ba a aiko ni in zama mai la'anta ba ba a aiko ni in zama mai la'anta ba an aiko ni ne in zama mai rahama in zama rahama in zama mai tausayi saboda haka wannan ayar da ya ji an ce zai yi shaida tunda nan shaida ba shaida sun musulunta ba shaidar ya zo musu da gaskiya sun kibi shi yasa aka yi ta'addi bi ala wajina bika ala ha'ula'i shahida kuma yawanci inda ga da merin ha'ula'i a cikin alqur'ani a khitabin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka samu kafirai ake nufi kamar yadda muka ka ayo in yakfur biha ha'ula'i faqad wakalla biha qauman laysu biha bikafirin saboda haka ya tuna cewa ranar da zai tsaya gaba ga ubangiji yana cewa ubangiji qad ballagt na isar da sakon da ka aiko ni da shi ranar da zai ga an gargada su an kada su kamar shanu zuwa ga wutar jahannama saboda haka wannan ta sa ya rika hawaye yace ya isa to shine Allah yake cewa a gaya musu su tuna ranar da zamu tashi ko zamu tasarwa kowace al'umma da mai mata shaida waji'na bika shahidan ala haula mu zo maka da shaida a gan waɗannan sai ubangiji ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay kaga ana magana shaida sai magana tafado kuma kan magana alqur'ani da zamantowarsa bayani wato dan a gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da isasshen sako wanda yake bayyane karara wanda ya kunshi dukkan wata shari'a da dan adam yake bukata annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya bayyana dukkan abinda dan adam yake bukatar ya sani na shari'a abinda zai sa ya samu yardar Allah ya samu aljanna ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'anil Allah wa yuqarribukum ila nar illa wa qad nahaytukum 'an ban bar wani abin da zai matsa ku zai kusantar da ku ga Allah bai nisantar da ku daga wuta sai da na umarce ku da shi ban bar wani abu da zai wato nisantar da ku daga Allah bai kusantar da ku daga wuta sai da na hana ku Abu Dharr al-Ghifari da Salman al-Farisi radiyallahu anhuma sace annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba sai da ya babu ilimi a kansa hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani labari a kansa ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara gare shi nabi ce to da Allah ya ba ku abinci ya ce yadda ku kamar yadda yake ce yadda tsuntsaye za su fita da safe cikin su fayau amma su dawo cikin su bulbul sun ci sun koshi wanda yana nuna maka sai an yi sa'ayi ba haka kawai zaka zauna a gida ba kuma shikenan abincin ya fado maka ka ce ai rabon kwado baya hawa sama kuma su kansu tsuntsayen fita suka yi bai ce sun zauna a cikin ashekar su ba cewa ta gudu da sassafa ba suke fita sun tafi nema saboda haka kai ma ka dogara ga Allah ka tafi dawa ka tawakkali baya kore ka nema saboda haka anan yana cewa babu abinda bai koya mana ba Salman al-Faris yana ga wani hudu yake cewa wani bai hudu da yake tambaye shi wai manzo Allah ya koyar da ku komai har shiga baya ba haya yace har shiga ba haya koyar da mu zaka shiga ban daki ka biya bukatar ka Annabi ya koyar da mu ya ce da mu kada mu kama ruwa da hannun dama kada mu yi tsarki da kada mu fuskanci alƙibla ko mu bata baya kada mu yi tsarki da rausin auraje bi azmin auraje kada mu yi tsarki da kashi ko kuma da kashin dabba wato hatta wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bada ilimi a kansa to amma a ce akwai wasu bangarori na rayuwa da za a ce babu bayanin su a cikin musulunci wannan ba haka bane shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay mun saukar maka da littafi wanda yake bayanin komai alqur'ani ya kunshi dukkan usulul shari'a duk wasu manyan ka'idoji wanda ta karkashin su za a iya gina kowace irin shari'a ce alqur'ani ya zo da abubuwan da akan su zaka iya kiyasin komai idan ka hada wannan aya da ayar da ta gabata wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun zaka fahimci cewa bayanin guda biyu ne akwai bayanin da Allah ta'ala yayi akwai kuma bayanin da ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bashi wannan mukamin anan ya ce alqur'ani tibyana ne li kulli shay kaga wannan bayanin ba shine wancan bayanin da ya gabata a ayar da muka karanta bara ba wacce take cewa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da wa'azi da qur'ani dan kai wa mutane bayani kaga shi qur'anin kansa tibyana likulli shay ya fadi cewa ayi sallah ayi zakka ya fadi usulul shara'i ya fadi abinda al'umma gaba ɗaya masu hankali wanda suke kan fitrarsu bata karkace ba suka ittifaki a kansa Al-Qur'ani ya faɗi wannan a nan gaba ayoyin da za su zo Ubangiji zai ba mu wato kule irin abubuwan da Qur'ani ya zo da su wanda a kansu za a ke gina dukkan wata shari'a wacce take daidai da fitra ta dan adam Allah ya ce tibyana li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar maka da wannan littafi dan ya zama bayani karara ga dukkan komai sannan ya zama shiriya ya zama rahama ya zama bushara ga musulmi ya zama shiriya alqur'ani shiriya ne shi yake shiryar da mutum daga bata zuwa shiriya daga duhu zuwa haske inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira yahdi lillati hiya aqwa Al-Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa. Idan kana ganin cewa hanyar da kake kai miƙaƙiya ce to ta Al-Qur'ani ta fi ta miƙewa. Shi yana shiryarwa lillati hiya aqwam a bangaren aqida ne, a bangaren ibada ne, a bangaren mu'amala ne, a bangaren akhlaq ne, a bangaren siyasa ne, a bangaren zamantakewa na iyali ne ko a zamantakewa na mutane ko kasuwanci ko alaƙar ƙasa da ƙasa. Mutum shi kadai ko cikin taron jama'a. Al-Qur'ani yahdi lillati hiya aqwa shi yasa ka duba a cikin sallolin mu kira muke yi Allah ya shiryar da mu ihdinas siratal mustaqim sai ubangiji ta'ala bayan fatiha a tartibin mushaf sai ya zama na alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Abinda kuke nema na shari'a din ga inda za ku same shi shine wannan littafin alqur'ani. Ana gama karanta Fatiha a tartibin mushaf, kana gama karanta Fatiha abinda zai biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, wannan littafin babu shakka a cikin sa. Hudan lil muttaqin shari'a ne abinda kuke nema, ihdinas siratal mustaqim, ga inda za ku sami alhidaya ila siratal mustaqim, shine wannan littafin alqur'ani. Hudan shari'a ne ga dukkan waɗanda suke neman shari'a. Ubangiji ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa waraka ne, ya sifanta shi da cewa rahama ne ga mu'minai. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa mu'minai su kadai za su mori wannan alqur'ani, su kadai za su, saboda su suka yi imani da shi, su suka yadda da shi, su za su yi aiki da abin da yake ciki. Amma waɗanda suke azzalimai, kullun abin da yake kara musu shine hasara, saboda kullun aka saukar da alqur'ani suka kafirce, to wannan kafircin su ne yake kara hawa, kaga asara ce take karuwa a kansu. Duk sanda wata aya ta sauka, wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra, Allah ce da yawa daga cikin su abinda muke saukar maka daga ubangijinka zai rika kara musu tughyanan, wato jiji da kai da kafirci. Wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ubangiji ya ce idan muka saukar da aya a cikin alqur'ani za su ce ayyukum zadatu hadhihi imana, cikin ku wane ne ayan nan ta kara masa imani? Allah ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun, waɗanda suka yi imani sai wannan saukar ayar ya kara musu imani, saboda haka su yi ta farin ciki ga wani, ga wata ibada, ga wani abu da za su kara samun kusancin Allah ya sauka, saboda haka wannan ya kara sa musu, ka kara musu kaimi na bautar Allah, su yi ta farin ciki. Wa amma alladhina fi qulubihim marad, amma wanda cuta ce a cikin zukatansu, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, sai ta kara musu datti kazanta a cikin kazantarsu. Shi yasa anan Ubangiji ta'ala ya ce lil muslimin, a wani gurin ya ce lil mu'minin, hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun, saboda in ba da imani ba mutum ba zai mori karantarwa ta alqur'ani ba, ba zai mori shiriyar da take cikin alqur'ani ba. Daka alqur'ani tibyanan likulli shay, abinda ake nufi ya kunshi dukkan usulu shara'i gaba daya, ya bayyana su. Sannan sunna ta zo ta yi bayanin wasu daki-daki, sunna ta yi bayanin wasu daki-daki. Alqur'ani ya ce a yi sallah, a yi zakka, a yi azumi, a je hajji, amma ba a faɗi a ɗaiɗai abin a ƙalailaice ya za a yi waɗannan abubuwa ba, sai da sunna ta zo ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Sallah ga yadda za a yi ta, azumi ga yadda ake yin sa, zakka ga yadda ake yin ta, hajji ga yadda ake yin ta. Yace sallu kama ra'aytumuni usalli, khudhu anni manasikakum, saboda haka Ubangiji ya farlantawa annabi, ya farlantawa wannan al'umma da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, yi masa da'a, yi masa biyayya, gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa, mai yadda al'amari gare shi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ubangiji ya nuna imanin ba zai yiwu ba sai an kai hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa ati'u Allah ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa ko Ubangiji ya umarni cewa ayyuha annabi sallallahu alaihi wa sallama wa in tuti'uhu tahtadu, idan har kuna san ku shiriya, idan har za ku yi masa da'a to za ku shiriya, wato in ba za ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a ba to ba za ku shiriya ba. Saboda haka tibyanan likulli shay yana nufin Allah ta'ala ya bayyana abubuwa a dunkule annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya bayyana su filla filla yadda ake yin su. Don haka cewa alqur'ani shi kadai ya wadatar da mutum ko babu sunna shi zai iya bautar Allah, wannan halaka ce. Mutum ya ce shi ko bai koma ga koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama zai iya wadatuwa da alqur'ani shi kadai yayi hujja da wannan ayar, ya ce Allah ya ce tibyana li kulli shay, yayi bayanin komai, ko ya kawo ayar cikin suratul al-an'am ma farratna fil kitabi min shay, wanda wannan ayar tana magana ne akan lauhul mahfuz, ba tana magana ne akan alqur'ani ba. To ya kawo waɗannan ayoyin yayi hujja da su akan cewa shi ya wadatu gaban alqur'ani, wanda babu shakka halakakke ne, halakakke ne, domin anan yana cewa ya wadatu gabarin dukkan koyarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya wadatu gabarin dukkan shiryarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi. Yana ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani amfani, kamar da wasu kicewa kamar ambulan ne kawai an kawo maka wasikar ko an samu maka kudi a cikin ambulan ka kwashe kudin ka yadda ita. To annabi ya fi karfin haka, Allah ya dora masa alhakin yayi bayanin alqur'anin, ya dora masa alhakin yayi bayanin yadda musuluncin yake. A hadisi ya tabbata cikin Muslim da Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Al-Jami'u Tirmidhi, hadisi sahihi, Ibn Majah da Tahawi da surwaito shi daga Abi Rafi' radiyallahu anhu, yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la ulfiyanna ahadakum ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na wa illa fala. Annabi sallallahu alaihi wasallam kada kuskura in samu ɗaya daga cikinku yana kwance akan karagarsa, akan kujerarsa, wani al'amari ko wani umarni daga cikin abinda dai umarni da shi ko na hana ya zo masa, sannan sai ya rika cewa la adri, ni fa ban gane wannan ba, mu abinda muka samu a cikin littafin Allah shi za mu bi, in ba mu samu alqur'ani ba za mu ba. Annabi ya ce kada kuskura a kawo mu wannan mutum a gabana ranar gobe kiyama. Hadisi ya tabbata cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Mustadrak na Hakim da Muslim da Imam Ahmad, hadisin Miqdam ibn Ma'di Karim yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, ala yushiku rajulun shab'ana ala arikatihi yaqulu alaykum bihadha alqur'an fama wajadtum fihi halal fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu wa innama harrama rasulullah kama harrama Allah. Annabi yace an bani alqur'ani, an bani wani abu kwatan kwacin sa, itace sunnar sa. Yace lokaci ya kusa da mutum zai ce koshi ya kwanta akan gadansa ya rika cewa abi alqur'ani shi kadai, abinda kuka gani a cikin alqur'ani na halal da haram su za ku yadda da su, abinda baya ciki kar ku yadda. Yace wa inna, annabi yace wa inna ma harrama rasulullah kama harrama Allah, abinda duk manzon Allah ya haramta kamar yanda daidai yake da abinda Allah ya haramta. Allah ta'ala cewa man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah, wanda yayi wa manzon Allah da'a to Allah yayi wa. Saboda haka wanda yake son ya zama mai da'a ga Allah tilasa ya zama mai da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In har kuna son Allah to ku bi ni, wato in har ka da gaske kana son Allah, kana son alqur'ani, kana son maganar sa, to bi manzon Allah. Ya zaka ka bi shi, shine yayi gaba ka bi shi a baya, ko ka bi sunnar sa, shine ka bi sunnar sa. Idan aka ce fattabi'uni, ittiba' ana nufin ka rika bin mutum a baya inda ya zauna ka zauna, inda ya tashi ka tashi, ko ku ana nufin abin da ya koyar da kai kai aiki da shi, in kaga abu a wajen sa ka kokoya, wannan shine al-ittiba'. To Allah ya ce fattabi'uni, ku bi ni, yuhibbukum Allah, in kuka yi haka ne Allah zai so ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Abu Hurairah, taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahum lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayhi al-haut. Na bar muku abu guda biyu ku rike su gangam, matukar za ku rike su ba za ku bata, ba za ku bace ba littafin Allah da sunnata kuma za su rabu ba haka suke tare haka za su zo alayya yarida alayya alhaw haka za a zo da su haka za su zo tare ranar da zan abinda zan zo ga dausayina ranar gobe kiyama shi yasa zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun a lokacin su sun ja kunne ga waɗanda suke bujirewa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama su ci alqur'ani za su bi imran ibn husayn wani mutum yana da irin wannan aqidar ibrahim ibn husayn yace innaka rajulun ahmaq ce kai wawa ne sakare ce kai sakaren mutum ne atajidu fi kitabillahi adh-dhuhra arba'an la yujharu fiha bilqira'a alqur'ani akwai inda aka ce azhar raka'a biyu ce a raka'a hudu ce afwan alqur'ani akwai inda aka ce azhar raka'a hudu ce kuma sannan za a yi karatu a koyi ba za a bayyana ba ce alqur'ani akwai inda aka faɗi al'asr raka'a hudu ce ita ma za a koyi karatu alqur'ani akwai inda aka faɗi magriba raka'a uku ce kuma za a bayyana karatu a raka'a biyu a koyi a ta karshe a isha'i akwai inda aka raka'a hudu ce kuma za a bayyana karatu a raka'a biyu a koyi a na biyu na karshe a subahi akwai inda aka gani alqur'ani an ce raka'a biyu ce duk annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan bayani to kun ce za ku bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama za ku bace kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum in kuka bar sunnar annabi ku sai ku bace saboda duk batar da kaga duk wani bata daga mutane sun fada cikin dalilin sa kaucewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka ga duk wani muslih duk wani mai kawo gyara a cikin al'umma da yazo kawo gyara sai da ya dawo da mutane kan sunna sannan aka gyaru babu wani wanda yazo da gyara kuma yace shi ba ruwansa da alqur'ani ko Sheikh Usman Dan Fodio da yazo jaddada wannan musulunci a kasar Hausa sai da ya dawo da mutane kan sunna yayin littafin sa Ihya'us Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah bayanul bid'ah ash-shaytaniyah sai da yayi wadannan littafin dan a dawo kan sunna don ba a dawo kan sunna ba duk da za a bi fagamniya za a yi kawai mutane za su yi ta fagamniya ne suna tara gamza ba za su gane hanyar ba saboda haka dole sai mutane sun dawo kan tafarki sannan za su abin nan Mutarrif ibn Abdullah ibn Mutarrif ibn Shakhir wani mutum yana cewa kada ka rika ba mu hadisi mu ka rika kawo mana aya mu aya kawai za ka rika kawo ka kawo hadisi yace da shi la nabghi bil qur'ani badala ba za mu canza alqur'ani mu kawo wani ba amma muna son mu kawo wanda yafi mu sanin alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka tilas zaka fassara alqur'ani sai ka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ne zaka ga fassara da take tacecciya gangariya fassara da babu kumbiya kumbiya a ciki Allah ta'ala ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh